نستعين ولا عدوان إلا على الظالمين. اللهم فاسحقنا وبارك في عمره ومتعه بالصحة والعافية. ثم ذكر صفات هذا الملقى فذكر له ست صفات، إحداها أنه كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه،
كفار وكفار، كفار كفار
كفار لنعم الله وحقوقه، كفار بدينه وتوحيده وأسمائه وصفاته، كفار برسله وملائكته، كفار بكتبه ولقائه. الثانية أنه معاند للحق بدفعه جهدا وعنادا. الثالثة أنه مناع للخير، وهذا يعم منعه للخير الذي هو إحسان إلى نفسه من الطاعات والقرب إلى الله، والخير الذي هو إحسان إلى الناس، فليس فيه خير لنفسه ولا لبني جنسه كما هو حال أكثر الخلق. الرابعة أنه مع منعه للخير معتد على الناس، ظلوم غشوم معتد عليهم بيده ولسانه. الخامسة أنه مريب، أي صاحب ريب وشك. ومع هذا فهو آت لكل ريبة، يقال فلان مريب إذا كان صاحب ريبة. السادسة أنه مع ذلك مشرك بالله، قد اتخذ مع الله إلها آخر يعبده ويحبه ويكذب له ويرضى له ويهلف باسمه وينظر له ويوالي فيه ويعادي فيه، فيقتسم هو وقرينه من الشياطين ويهيل الأمر عليه وأنه هو الذي أطغاه وأضله، فيقول قرينه لم يكن لي قوة أن أضله وأطغيه، ولكن كان في ضلال بعيد اختاره لنفسه وآثره على الحق، كما قال إبليس لأهل النار: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. وعلى هذا فالقرين هنا هو شيطانه يقتسمان عند الله. وقال الطائفة: بل قرينه هاهنا هو الملك، فيدعي عليه أنه زاد عليه فيما كتبه عليه وقضى، وأنه لم يفعل ذلك كله، وأنه أعجله بالكتابة عن التوبة ولم يمهله حتى يتوب. فيقول الملك: ما زدت في الكتابة على ما عمل ولا أعجلته عن التوبة، ولكن كان في ضلال بعيد.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بيانات: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة من ساكة سادوا وأن مسلا جميع تارن البركة وأن مسلا جين جمعة لكينا جكين جامع البايرو لتكي كانوا وأن يمجي نلا ربا يو منا بقوي قوات الربيع الثاني هجر المنزو صلى الله عليه وآله وسلم دهود 40 وأن كومي كريدي دا biyu ga watan 11 miladiya ta 2022 a wannan majalisi na mako da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Fawaid wallafar Sheikh Al-Allama Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakar ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala. Wannan shine darasin mu na 13 a cikin wannan littafi, inda Ibn Al-Qayyim alayhi rahmatullah bai gushe ba yana wato bayani a cikin wannan fa'ida ta farko, wanda yake magana akan ma'anonin da suratu Qaf ta kunsa cikin irin tadabburi na Al-Qur'ani, da yake bada sampuli da yadda ya kamata mutum ya yi tadabburi cikin ma'anonin Al-Qur'ani. To yake cewa: thumma zakara sifatil mulqa, sifati hadha al-mulqa, fa zakara lahu sitta sifat. yana gaya mana Allah subhanahu wa ta'ala bayan mala'ika ya zo da mutumin da yake kula da shi ya zo da shi gaban Ubangiji subhanahu wa ta'ala da bai bada shaida ya bada shaida da kuma halarto da dukkan abin da ya aikata a nan duniya masu kyau ko mara kyau to shi ne zai ce hadha ma ladayya atid alqiya fi jahannama kullu kaffarin anid manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar fa alqiyahu fil adhab ash-shadid ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ba mu wadannan malaiku biyu umarni cewa su jefa wannan mutum cikin jahannama alqiya fi jahannama kullu kaffarin kaffarin anid ubangiji subhanahu wa ta'ala ya umarce su su jefa wannan mutum a cikin jahannama sannan ubangiji ya faɗi sifofinsa guda shida munana waɗanda kowace sifa daga cikin sifofin nan shida za ta sa ya cancanci azabar Allah subhanahu wa ta'ala to ballantana kuma duka shidan sun haɗu a tare da shi Allah subhanahu wa ta'ala ya sifanta shi da waɗannan sifofi guda shida kaffarin anidin manna'in lil khairi mu'tadin murib alladhi ja'ala ma Allah ilahan akhar to shine ibn al-qayyim alayhi rahmatullah yace fa zakara lahu sita sifatin Allah subhanahu wa ta'ala ya ambata masa sifofi guda shida ihdaha sifar farko annahu kaffarun li ni'amillahi wa huquqihi cewa shi lalle ya kafirce wa ni'imomin Allah da haƙoƙinsa kaffarun bi dinihi ya kafirce wa addininsa wa tauhidihi da tauhidinsa wa asma'ihi wa sifatihi da sunayensa da sifofinsa kaffarun bi rusulihi ya kafirce wa manzanninsa wa mala'ikatihi da mala'ikunsa kaffarun bi kutubihi ya kafirce wa littattafan Allah wa liqa'ihi da haɗuwa da Ubangiji wato ranar gobe kiyama sifarsa ta farko kenan kaffarun li ni'amillah ya kafirce wa ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala dimbin ni'imomin Allah da ya yi masa waɗanda ba za su lissafu ba amma ya butulce musu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kaffar Allah ce in kuka kididdige kuka lissafa ni'imomin Ubangiji ba za ku iya kididdige su ba lalle dan adam mai yawan zalunci ne kuma mai yawan mutunci to wannan mutum Allah ya sifanta shi da cewa kaffarun ba a tantance iya abin da yake butulcewa ba saboda butulcin nasa yana da yawa daga cikin butulcinsa akwai butulcewa ni'imomin Allah da butulcewa haƙoƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da suke kansa haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya bauta masa shi kadai kada ya haɗa kowa da shi haƙƙin Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya sanya a cikin dukiyarsa da zai fitar ya ba mu waɗanda suka cancanta dukkan wani haƙƙi da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a kansa ya butulce ma wannan haƙƙi ya yi watsi da shi kaffarun li ni'amillahi wa huquqihi sai kaffarun bi dinihi ya kuma kafirce wa addinin Allah bai rike addinin Ubangiji subhanahu wataala wanda ya umarce shi ya bauta masa da shi ba addinin Ubangiji da ya dora a kansa ne ya bauta masa shi kadai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun to ya kafirce ma wannan addini na Allah subhanahu wataala ya bi addinin san zuciyarsa wa tauhidihi wannan wani bangare ne na addini amma saboda muhimmancinsa in aka ce addini ya kunshi tauhidi ya kunshi komai to amma Ibn al-Qayyim ya sake fito da wani bangare wasu bangarori na addini wanda suke da girman sha'ani girman gaske shine abin da ya shafi kadai ta Allah subhanahu wataala da bauta da imani da annabawa imani da mala'iku da imani da littattafai da imani da annabawa da imani da ranar lahira waɗannan rukunan musulunci ne guda biyar imani da kaddara tana shiga ƙarƙashin imani da Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ne mai kaddara duk wata kaddara wanda yake imani da Allah subhanahu wataala to dole ne yake imani da kaddararsa sauraka koda bai ambace ta anan ba to ta shiga cikin imani da Allah Allah ce ya ayyuha allazina amanu aminu billahi wa rasulihi wa kitabil ladzi anzala ala rasulihi wa kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wa kitabil ladzi anzala min qabl ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا وبجد يزال وأن ركنين غدا بير أتكين وأن آية يتياك وأن نسكي إيماني آمنوا بالله ورسوله كوي إيماني لا الله كوي إيماني دمن زنسا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله da littafin da Allah ya saukar wa manzansa wal kitabi alladhi anzala min qabl da littafin da Allah zai saukar gabanin alqur'ani ubangiji subhanahu wataala sai ya lissafa sai kuma ya lissafa shikashikan imani guda biyar wa man yakfuru billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida Allah ce duk wanda ya kafirce wa Allah ya kafirce wa mala'ikunsa da littattafansa da manzanninsa da ranar lahira Allah ya ce to haƙiƙa ya bace bata mai nisa to ubangiji subhanahu wataala anan yace kaffari to ya kunshi dukkan waɗannan rukunai shi yasa ibnu al-qayyim ya ambace su ya ambace kafirce wa ni'imomin ubangiji wanda wannan shine sababi sababin da yake sawa mutum ya kafircewa Allah da sauran abubuwan da yake kafircewa shine kafircewa ni'imar Allah da zai tuna ni'imar Allah ya tuna cewa Allah subhanahu wataala shi yayi shi daga babu ya samar masa da dukkan bukatunsa ya tsayar da shi a bayan ƙasa da bukatunsa to da dalilin ba zai mutuncewa addininsa ba ba zai kafircewa ubangiji ba zai kafircewa bautarsa ba to kafircewa ni'imar Allah ita ce farko abin da yake jawo mutum butulcewa Allah gaba daya alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawar ashe baka ga wadanda suka canza ni'imar Allah da kafirci ba suka jefa mutanansu cikin gidan halaka suka jefa su cikin halaka to wannan ita ce sifa ta farko kaffarun li ni'amillahi wa huquqihi kaffarun bi dinihi wa tauhidihi wa asma'ihi wa sifatihi wanda wannan bangare ne na tauhidi tabbatarwa da Allah sunayensa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa a cikin sunnarsa ingantacciya haka nan sifofin ubangiji subhanahu wataala tabbatarwa da Allah sifarsa kamar yadda ya tabbatarwa da kansa haka nan annabinsa sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar masa ba tare da tawili ba ba tare da tashbihi ko ta'dili ba wato ba tare da kwatanta sifar Allah da wata sifa ta wani dan adam ba ko wata halitta ba kuma tare da rushe wannan sifar da kore ta ba tabbatar da ita a bisa yadda ubangiji subhanahu wataala ya cancance ta to wannan bangare ne daga cikin bangarorin tauhidi kaffarun bi rusulihi wa malaikatihi wanda ya kafircewa manzannin Allah kafircewa manzannin Allah yana tabbata ta hanyar kafircewa manzo guda daya duk wanda ya kafircewa manzo daya to ya kafircewa duk ya kafirce da dukkan manzannin ba za a karbi imaninsa da wani bangare na annabawa bai wanda wasu walam yufarriqu baina ahadin min rusuli ba su rarrabe tsakanin ɗaya daga cikin manzanninsa ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya riƙa fada labarin al'ummun da suka gabata yana cewa sun ƙaryata manzanni ce Allah ce kazzabat qaumu nuhin mursalin mutanen annabi nuhu su ne farkon waɗanda aka aiko wa manzo amma Allah ya ce sun ƙaryata manzanni a lokacin annabi nuhu shi kaɗai ne manzo babu wani manzo da aka yi gabaninsa balle yace sun karyata manzan da ya gabace shi kafin sa suka karyata shi suka karyata wasu manzannin amma duk da haka Allah ya ce kadzabat qauman ruhin al-mursalin saboda karyata annabi nunku gare yake da karyata kowanne manzo kadzabat adun al-mursalin kadzabat samud al-mursalin haka Allah ya tabbata labarin al-ummu daban-daban kowace al-umma da Allah ya aika mata wani manzo ta karyata wannan manzon to sai Allah ya ce sun karyata manzanni don haka da zarar wata al'umma ta karyata manzo guda daya to ta karyata duka manzanni shi yasa yahudawa wadanda suka karyata annabi Isa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daidai yake kace sun karyata manzanni duk da cewa sun yarda da duk annaba wanda suka gabace annabi Musa alaihi salam da kan annabi Musa abinda yayi baya duk sun imani da su amma kuma ba su yarda da annabi Isa alaihi salam ba ba su yarda da annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai yake kace waɗannan su ma sun karyata manzanni hakanan al'ummar nasara wanda suka yi imani da annabawa gaba daya iya zuwa annabi Isa alaihi salam ba su yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ba to su ma waɗanda daidai yake kace ka sun karyata dukkan manzanni saboda karyata annabi sallallahu alaihi wasallam daidai yake da karyata sauran annabawan duka saboda bai zo da wani abu sabanin abin da sauran annabawan suka zo da shi ba abin da ya zo da shi yana gaskata abin da ya gabace shi abin da ya gabace shi yana tabbatar da gaskiyar abin da annabi ya zo da shi saboda ka karyata abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi daidai yake da karyata abin da waɗancan annabawan suka zo da shi to duk wanda ya kafircewa Allah ya kafircewa manzanni ya kafircewa mala'iku bai yarda da samuwar su ba kamar yadda wasu suke cewa ba wasu bane ba wasu halitta ba wata halitta ce ta musamman mala'iku ba a'a zuciyar da take tare da kai wacce take umartar ka da mummunan abu ita ce mala'ikar ka kyakkyawan abu ita ce mala'ikar ka kamar yadda zuciyar da take umartar ka da mummunan abu ita ce shaidanin ka ba su yarda akwai wasu halittu na musamman da Allah ya yi waɗanda ake cewa mala'iku ba ba su yarda da cewa akwai wasu halittu kuma da ake kira shaidanu ba to kaga wannan karyata samuwar mala'iku ne mumini dole ya yarda cewa Allah subhanahu wataala yana da halittu na musamman da ya yi da haske wanda ake kiransu mala'iku kafarun bi kutubihi ya kafircewa da littattafan Allah littattafan da Ubangiji subhanahu wataala ya saukar wa annabawansa su ma littattafan Allah kafircewa littafi ɗaya daidai yake da kafircewa duka littattafai saboda karyata wani littafi da wani annabi ya zo da shi karyata wannan annabin ne dukkan wani wanzo ko wani annabi da ya zo da wani littafi aka karyata shi littafin to an karyata shi manzan wanda ya karyata manzo ya karyata dukkan manzanni haka nan wanda ya karyata wani littafi guda daya daga cikin littafan annabawa to ya karyata dukkan littafan da Allah ya saukar wa liqa'ihi da haduwa da Allah subhanahu wataala tace haduwa da ranar ita ce ranar lahira ranar haduwa da Ubangiji subhanahu wataala sannan athaniya sifa ta biyu mu'anidun lil haqqi mai taurin kai ne game da gaskiya bidaf'ihi ta yadda yake ture gaskiya jahdan wa inadan saboda jayayya ko musu da kuma taurin kai bai yarda da gaskiyar da ake gaya masa ba gaskiyar da annabawa suka zo da ita gaskiyar da take cikin littafin Allah da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam gaskiyar da masu gaskiya suke faɗa masa yana inadi shi inadi abinda ake nufi da inadi shine zuciyarka ta yarda da abu amma kiri da mutu ka fito ka nuna kai baka yarda ba ƙarya ake yi amma a can zuciyarka ka san gaskiya ake faɗa wannan shi ake kira kufrul inad kufrul inad mutum an yastaslima bi qalbihi wa yunkiru bi lisanihi wa jawarihi ya sallama a zuciyarsa a ransa ya san gaskiya ake faɗa masa amma kuma ne tashi magana zai nuna ƙarya ce ake fada masa ƙarya ake fada ba gaskiya ba yasa gaskiya ta yi wanda shine abinda Iblis ya fara yi Allah ce illa Iblis aba wastakbara wa kana min al-kafirin al-istikbar shine batr al-haqq wa ghamd an-nas ka san gaskiya ka sa kafa ka taki ta kana sanar da cewa gaskiya ce Iblis ya san Allah kuma ya bauta wa Allah tsawon lokaci tare da mala'iku amma lokaci guda lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam ya karrama annabi Adam ya umarci mala'iku su yi wa annabi Adam sujada to anan ne shi kuma cutar hasadarsa ta motsa cutar girman kai yake tare da shi ya motsa ya ce ba zai yi wa annabi Adam sujada ba kaga anan ba ya jahilci umarnin Allah ba ne ya san Ubangiji shi ya ba da umarnin har ma suka yi wato musanyen magana da Ubangiji ma mana'aka Allah tasjuda iz amartu qala ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin ci me ya hana ka kai sujada bayan na umarce ka yace dan na fi shi ni kayi ne da tabo shi kayi da wuta shi kayi shi da tabo har ma hujja yake gaya wa Allah subhanahu wataala ta cewa shi ya fi annabi Adam alayhi salam saboda shi da wuta aka yi shi annabi Adam kuma da tabo saboda ka iya tunaninsa mummunan tunaninsa tabo wato wuta tana gaba da tabo alheri da amfani to kaga ya san Allah shi yasa yake rantsuwa da su da izzar uban fa bi izzatika yake rantsuwa da izzar Allah ala rabbi haka yake kira ubangiji ya ubangiji na to amma duk da haka ya zabi bata akan shari'a kaga wannan kufrul inad din da shi ne irin wanda yahudawa suka nuna yayin da Allah subhanahu wataala ya aiko annabinsa sallallahu alaihi wa sallam sun san Allah ta aiko da annabi sallallahu alaihi wa sallam sun karanta wannan littafin su sun ga sifofin sa amma falamma ja'ahum ma arahu kafaru bih yayin da abinda suka sani ya zo musu sai suka kafirce masa kaga sun san shi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktubuna al-haqqa wa hum ya'lamun Allah yace sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴan cikin su amma wani bangare ne Yahudawa suna koyi gaskiya alhalin suna sani saboda kaga suna sani suka butulcewa annabi sallallahu alaihi wasallam saboda kafircin su kufrul inad ne kafirci ne na taurin kai ba kafirci ne na jahilci da rashin sani ba kamar irin kafircin fir'auna wanda shi ma kufrul inad yayi shi ma ya san annabi Musa alaihi salam abin da yazo da shi gaskiya ne annabi Musa yake cewa laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair lalle ka san babu wanda ya saukar da waɗannan hujjojin da na nuna maka face ubangijin sammai da ƙasa hujjoji ba bayyanannu annabi Musa ya fuskance shi cewa ka sani fir'auna bai fito ce bai sani ba ce ka sani wa jahadu biha wa saqanatha anfusuhum zulman wa ulwa Allah ce sun san gaskiyar amma suka yi jayayya da ita saboda zalunci da taurin girman kai saboda zalunci da girman kai a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suka san gaskiyar cikin larabawa sun san abin da yazo da shi gaskiya ne kamar Abu Talib yana faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa sallama cewa ya san addinin da annabi yazo da shi gaskiya ne amma yana gudun yayi abin kunya a ce ya bi addini abin da sabon addini ya bar addinin kakanninsa da ya gada iyaye da kakanni irin su Umayyah ibn Salt wani mawaki wanda kafin zuwan annabi sallallahu alaihi wa sallam suka rika yawo a duniya dan suna neman gaskiya saboda sun ji a jikinsu cewa tabbas bautar gunki ba gaskiya bane, ƙarya ne a zo ana bauta ma wani sassaƙi ko wani dutse ko wata laka ko wani abin da su suka kwaba da hannunsu su dawo suna bautarsa. Sauraka wannan ta sa shi suka fita da shi da wasu daga cikin Larabawa suna neman gaskiya, irin su Zaid ibn Nufayl, mahaifin Sa'id ibn Zaid, ɗaya daga cikin manyan asharatul bashirin min janna, irin su Waraka ibn Nawfal, waɗanda irin su Qus ibn Sa'ida da sauransu da sauransu a cikin Larabawa, waɗanda tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam, kafin bayyanarsa, suka gane cewa bautar gunki ba gaskiya bane, dole a dawo a bauta wa Allah shi kadai. Shi Umayyah ibn Salt ya riski zamanin Annabi sallallahu alaihi wasallam, an aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nan da ransa, amma sai ya mutunci, sai ya ƙi yarda da Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda tsabar hassada, yana ga kamar ya wahala shi yana neman gaskiya, ya za a yi kuma a ba ma wani wanda bai je ko ina ba, da ita kuma annabta zaɓin Allah ne. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar law yastafi min almala'ikati rusulan wa min an-nas Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata. Allah shi ke zaɓar wanda zai ba wa manzanci, ba mutum ke kai kansa ba dan a bashi manzanci ko yayi wasu ayyuka, yayi wani kokari ya cancanci annabta. Allah ce to saboda kaza da kaza da kaina baka annabta, a zabi ne kawai daga Allah, tun ba shi yake wa kansa ba, duk kokarinka in Allah bai ya zabe ka ba zai zabe ka ba. To saboda haka kafir cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam, har yazo a wani hadisi cewa amana qalbuhu wa kafara shi'ruhu, zuciyarsa ta yi imani amma zuciyarsa ta yi abin nan, afwan, amana shi'ruhu wa kafara qalbuhu, waƙan da yake yayi imani amma zuciyarsa ta kafirce. To wannan shi ake kira kufrul inad, ana cewa kufrul inad ko kufrul juhud wal istikbar, duk abu ɗaya ne, girman kai ya sa mutum ya ƙi yarda da gaskiya bayan ya san gaskiya ce. To Allah subhanahu wataala ya sifanta wannan da ya ce a jefa cikin wutar jahannama, bayan ya sifanta shi da kulli kaffarin ya ce aniyid, mai taurin kai ne, in an gaya masa gaskiya ba zai karɓe ta ba, ba dan bai fahimci gaskiyar ba ce, dan yana gaya fi ƙarfin shi a gaya masa gaskiya. Hadisi ya tabbata a cikin Musnad Imam Ahmad da Jami'u Tirmidhi da Salsala Sahihiya sanad sahih daga Abu Hurairah radiyallahu ta'ala an Annabi sallallahu alaihi wasallam yace yakhruju 'unuqun min an-nar yawm al-qiyamah laha 'aynani tubsirani wa udhnani tasma'ani ولسان ينطق يقول إني وكلت بثلاثة بكل جبار عنيد وبكل من دعا مع الله إلها آخر وبالمصورين. النبي صلى الله عليه وسلم يخرج عنق من النار ولينكي نوتا زي فتو دقتكم متا ranar gobe kiyama, da idanunsa biyu wanda yake gani da su, da har abin nan da kunnuwansa biyu da yake sauraro da su, da kuma harshensa da yake furici da shi, yana cewa ni an wakilta ni ga mutane uku, wato an haɗa ni da mutum uku. Na farko bi kulli jabbarin anit, tun na farko kowane mai tsaurin kai, sannan mai taurin kai shi ne wannan da Annabi Allah subhanahu wa ta'ala yake magana sa a wannan aya. Sannan wa bi kulli man ja'ala ma'allahi ilahan akhar, da duk wani wanda ya sanya wa Allah wani abin bauta na daban wanda shi ma yana daga cikin sifofin wannan da za a jefa cikin jahannama kamar yadda zamu gani ita ce sifar sa ta shida sannan wabil musawwiri da masu suranta wasu abubuwa wato masu rai na halittar Ubangiji subhanahu wataala wato masu sassaka gumaka ko masu zana hoton wani abu mai rai a cikin ruwayar Imam Ahmad maimakon wabil musawwiri sai ya kawo bi kulli man qatala nafsan bighairi nafs daga dukkan da dukkan wani wanda zai kashe wani wato rai ba tare da yayi kisa ba wato ba tare da ya cancanci kisa ba sannan annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wannan yanki na wuta zai ainihin kalallade yantawi alaihim wa yaqdhifuhum fi ghamarati jahannam zai kanan da ɗaya waɗannan mutane sannan ya cefa su a cancan cikin wuta saboda haka akwai wata azaba ta musamman da Ubangiji subhanahu wa ta'ala zai yi ma irin waɗanda suke da irin waɗannan sifofi sannan sifa ta uku annahu manna'un lilkhair mai hana alkhairi ne ko mai yawan hana alkhairi ne manna'un sifa ce ta mubalaga ay kathirul mal'i mai yawan hana alkhairi ne alkhairi anan zai ɗauki ma'anar imani imani da Allah ko addinin Allah mai hana mutane su yi imani ko kuma mai hana mutane su bi addinin Allah saboda babu wani alkhairi da ya kai wannan shi bai bi ba kuma zai hana mutane su bi hanyar Allah subhanahu wataala sannan alkhairi zai iya ɗaukan ma'anar dukiya wa innahu li hubbil khairi la shadid ay li hubbil mal mutum mai tsananin san alkhairi ne ana nufin dukiya in taraka khairan lil wasiyati in taraka khairan lil wasiya anan ana nufin dukiya to yana hana dukiya dukiyar da Allah subhanahu wataala ya danka a hannunsa dan ya zama wakili a kanta sai ya hana haƙoƙin Allah da yake cikin wannan dukiyar na zakka da wasu haƙoƙi da Ubangiji subhanahu wataala ya haɗa da wannan zuciyar da dukiyar na yaba da su ga masu su sai ya hana sauraka manna'un lil khairi ya kunshi duka biyu ya hana bin addinin Allah ya kuma hana bin wato bayar da haƙoƙin dukiya da take gurinsa shi yasa malam yace wa hadha ya ummu man'ahu lil khair alladhi huwa ihsanu ila nafsihi min at-ta'ati wal qurbi ila Allah wal khair alladhi huwa ihsanu ila an-nas wannan manna'un lil khair in ya kunshi hana alkhair da yake shine kyautatawarsa kyautatawa zuwa ga kansa ta hanyar da'a da neman kusanci ko kusanci da Allah subhanahu wa ta'ala wato ba wani ba wasu kadai yake hana alkhairi su alkhairi ba a har kansa ma yana yi wa kansa rowa ta hanyar kin bin Allah subhanahu wa ta'ala da yi masa da'a mutum duk abinda zai yi na bautar Allah kansa yi wa in ya kyautata kansa ya kyautatawa Allah baya buƙatar ihsanin kowa baka isa baka ce na kyautatawa Allah sai dai ka kyautatawa kanka ya ce Allah ka kyautata mana kamar yadda muke kyautata maka wai kai addu'a kake yi ce Allah kamar yadda muke kyautata maka kai ma ka kyautata mana a'a baka isa ka kyautatawa Allah ba lakum lan tablughu naf'i fa tanfa'un ba ku isa ku amfanar da ni ba zata in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha man 'amila salihan fali nafsihi wa man asa'a fa 'alayha ba ruwan Allah saboda kanka kake yi wa kanka cewa ka kyautata wa Allah har kaga wani in Allah ya jarrabe shi ma sai kaga wai ya bar wasu ayyuka da yake na alkhairi wai shi ma ya rama dan abubuwan da yake in yana mai ibada sai daina tunda Allah bai masa ba shi ma ba zai ba shi yasa ba a san ka sharɗanta wa Allah zai cewa ya baka kaza kai kuma za ka yi kaza ce ba kyau ka ce ya Allah in ka bani kuɗi kaza zan yi sadaka da kaza a ciki wato kana ga kamar shi ka kyautata masa kenan a'a kanka kaiwa in ka hana ma kanka kaiwa saboda haka Allah ya ce in ahsantum ahsantum li anfusikum in kuka kyautata kun kyautata domin kanku ne wa ina sa'atum in kuka muna nafala dan kanku man amila salihan wanda ya aiki mai kyau fa li nafsihi domin kansa yi wa man asa'a wanda ya muna da aikin sa fa alaiha yayi ne dan kansa wa ma rabbuka bi dhallamin lil abid ubangijinka baya zaluntar kowa baya tauye maka kyawawan aikinka ba kuma ya kara maka laifin da baka yi ba a cikin ayyukanka to shine malam yace yana hana alkhairi allazi huwa ihsanu ila nafsi wanda kansa yake yi wa ihsani min at-ta'ati wal qurb ila Allah da daga da'a da kuma kyautatawa abin da kusanci zuwa ga Allah a cikin raddin da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yayi wa Abu al-Hasan al-Shadhili shugaban tariƙar Shadhiliya yana da wani wuridinsa da ya kirkira da mai cike da kurakurai wanda mabiyansa suke karantawa safe da yamma to a ciki abin da yake faɗa na addu'a ya Ubangiji kamar yadda muke kyautata maka kyautata mana dan kai alkawari duk wanda ya kyautata ma wani shi ma ya kyautata masa to mu muna kyautata maka kai ma ka kyautata mana Ibn Taymiyyah ya ce ba ku isa ba ba wanda yake kyautata wa Allah ba wanda yake yi kowa ya yi dan kansa yi ba dan ya kyautata Allah ba in ka farafa alaihi kufru wal khair alladhi huwa ihsan ila an-nas wal khair alladhi huwa ihsan ila an-nas da suka ce wal khair wal khaira da ce saboda ya ummu man'ahu afwan li wal khair zai zama wal khair bil kasr ya ummu man'ahu lil khair sai kuma wal khair alladhi huwa ihsan ila an-nas fa laysa fihi khair li nafsi saboda shi wannan ba shi da wani alheri ga kansa duk wanda yake mutuncewa Allah yake abin da ya ga dama to kansa yake cuta don haka shi karan kansa ma baya taimakawa kansa don haka bai da wani alkhairi ga kansa wala li bani jinsihi bai da wani alkhairi ga ƴaƴan jinsinsa domin baya kyauta musu daga abin da Allah ya bashi kama huwa halu aktharil khalqi kama wanda shine halin mafi yawan mutane mafi yawan mutane haka ne ɗabi'arsu butulce wa Allah da cutar da kansu da cutar da wasu ko hana wa kansu alkhairi kuma su hana wa wasu alkhairi wannan shi ne ɗabi'ar yawan mutane saboda yawan mutane su ne waɗanda suke kan ɓata wa in tuti akthara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa adh-dhanna wa innahum illa yakhrusun Allah ce in dai zaka bi mafi yawan mutane a bayan ƙasa to za su ɓatar da kai daga hanyar Allah Allah ce mafi yawansu masu ɓatarwa ne saboda ka mutanen kirki ɗan kaɗan ne qalilan ma tazkur qalilan ma tashkur wa qalilun min ibadiy ash-shakur amma aktharu an-nas la ya'lamun aktharu an-nas la yafqahun haka za ka ta gani mafi yawancin mutane mafi yawanci saboda ka mafi yawancin su ne a haka الرابعة صفة تهدو أنه مع منعه للخير معتد على الناس كارد حنا الخير كما ليكي يا حنا متاني الخير ليكي حق سني كارد وانا كما معتد على الناس بيو متاني تعدنشي ميزالنت السني ya cutar da su duk sanda suka yi mu'amala da shi sai sun koka zai hana musu haƙƙin su duka ko wani bangaren haƙƙin su wajen mu'amala sa da su wasu daga cikin malamai suka ce mu'tadin ay mu'tadin fi ma yunfiquhu wa yasrifuhu ala nafsihi in ya tashi ciyar da wani abu ga kansa to sai ya wuce iyaka yayi almubazzaranci ba zai yi abin daidai ba gurin bukata ba sai yayi wani abu sai wani abu na fariya da na nuna cewa ya fi kowa wanda wannan tafarki ne na shedani wa kulu washrabu wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin ku ci ku sha kada ku yi almubazzaranci Allah baya son almubazzaranci innal mubazzirina kanu wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura Allah ce kada ku yi almubazzaranci domin masu almubazzaranci ɗan uwan shaytan shaytan kuma bai mutunce wa ubangijin sa ne to shi yana wuce iyaka ya hana wasu haƙƙoƙinsu in kuma ya tashi bai ya amfani da dukiyar da take a hannunsa to zai nuna mushasha da almubazzaranci da wadaƙa da dukiya zai lalata dukiya yayin da ga masu haƙƙi kuma ya hana musu haƙƙinsu wasu kuma suka ce mu'tadin fi mantiqihi wasiratihi wa amrihi kamar yadda Qatada yake faɗa mu'tadin fi mantiqihi idan magana ta hada ka da shi to ba zai gaya maka magana mai daɗi ba da Allah ce wa qulu lin-nasi husna ku gaya wa mutane magana mai kyau shi babu wannan tare da shi in dai wata magana za ta haɗo ku da shi to babu abinda ba zai iya caba maka ba babu kuma jarfan da bai zama babu kasafin da ba zai iya maka ba wa idan khasama fajara da annabi ce idan har yana husuma da wani to sai yayi fajirci sai ya nuna shi fajiri ne da haka komai zai iya fada zai iya kunduma ashar zai iya zagi iyayenka zai iya maka kasafi zai iya kulla maka sharri ba abinda ba zai iya fada ba to wasu malamai sun ce mu'tadil ana nufin mai ta'addanci ne da bakinsa mai ta'addanci ne da halayyarsa komai nashi ya tashi to ba zai yi daidai haƙƙinsa ba sai ya wuce iyaka mutum ko zaluntarsa aka yi da zarar ya je ramawa shi kuma aka yi masa kankaraye na katako to ya zama mu'tadil ce in kai mun kankara wallahi zan maka nan na itace ce ka ta to yana yin haka ya koma shine azzalimi ya zama shine azzalimi maimakon ya zanto shi yake da haƙƙi da Allah subhanahu wataala zai karɓar masa ko ba ko da daɗewa ya dawo shine yanzu azzalimin da ake bin sa Allah subhanahu wa ta'ala ne yace wa jaza'u sayyi'atin ce sayyi'atun misluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbu adh-dhalimin innahu la yuhibbu adh-dhalimin saboda da zarar ka wuce sayyi'atun misluha ka wuce daidai da aka yi maka kara ko ya yake to ka dawo azzalimi to kuma Allah baya son azzalinci shi yasa a shi wani lokaci gara maka yi afuwa don ka tafi garamawa kuma kai ka dawo azzalimi fa man i'tada alaykum fa i'tadu alayhi bi mithli ma i'tada alaykum wanda duk yayi muku ba daidai ba to ku yi daidai da abin da yayi muku shi yasa Ibn Taymiyyah yake cewa shi kansa wannan kwadaitarwa ce akan yin afuwar domin da zarar aka ce kai daidai da yadda aka yi maka to in ka tsaya kana tunanin ya zaka kwatanta daidai da yadda aka yi maka sai kaga to ai gara ma kai afuwa tunda in ka tashi ka wuce yadda aka yi maka to ka zama al-mu'tadi yanzu kai ne azzalimi kuma ko shi yasa da aka ce mu'tadin ko suka ce mu'tadin fi mantiqa fi mantiqihi wa siratihi wa amrihi duk al'amarinsa sai ya wuce iyaka sannan al-khamisa sifa ta biyar annahu murib mai shakka ne ai sahibu raibin wa shakk ma abocin kokonto ne da shakka dukkan wani abin da zai zo masa na gaskiya to zai yi tababa a cikinsa zai yi tababa zai yi shakka zai taba karbar wannan abu ba zai taba karbar wannan gaskiyar ba wa ma'a hadha fa huwa atil li kulli riba tare da shi mai shakka ne sannan kuma zai yi rika yin abin da mutane za su rika shakka sa shi ma kullun zai yi rika yin abin da mutane za su ta masa mummunan zato wanda wannan ta ma dabi'a ce da ba a san a ga mumini mutumin kirki a cikinta dukkan wani abin da zai jefa ka cikin a yi maka mummunan zato to wajibi ne ka nisance shi ana buƙatar kowane mumini ya kasance a haka kada ka ce kai tunda dai ka sani tsakaninka da Allah babu wata matsala to kawai ko da mutane za su yi maka wani gani-gani kai za ka yi kayanka kan ka tsaye wannan ba ɗabi'a ba ce kada ka zo da riba wato abinda zai sa a yi shakkanka shi mai shakka ne tare da shi kansa mai shakkan ne to kuma yana yin abinda ya sa muku mutane shakka a kansa ka gane gwalgwali kenan ya lalace shi yayi shakka kuma shi ma yayi shakka a kansa yuqalu fulanun muribun idza kana sahiba riba akan ce fulanun muribin idan ya zanto ma'abocin shakka ne akan ce masa murib as-sadisa sifa ta shida annahu ma'a zalika mushrikun billah tare da haka kuma mai shirka ne ya Allah mai haɗa wasu da Allah ya bar bautar Allah ya bauta ma wasu qad ittakhadha ma'a Allahi ilahan akhara ya riƙe wani abun bauta daban tare da Allah ya'buduhu yana bautarsa wa yuhibbuhu yana son sa wa yaghdabu lahu yana fushi domin sa wa yahlifu bismihi yana rantsuwa da sunansa wa yanzuru lahu yana yin bakaci domin sa wa yuwali fihi yana soyayya a kansa wa yuadi fihi yana kuma kiyayya a kansa wato wannan duka Allah yake yi wa Allah yake tsantsantawa da bauta baya halatta mutum ya riki wani abin bauta ba Allah ba kowane ne kuma ya riki wani abin bauta ba Allah ba to wannan ya haramta wa kanshi aljanna har abada innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar wa man yushrik billahi faka'annama qarra min as-sama'i fatakhthufu at-tayru aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahih sura ka shirka da Allah shine karshen abin da zaka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala ubangiji ya ki gafarta maka duk zunubin da mutum yayi ana masa raja'i inda ya mutu da imaninsa amma in ya je wa Allah yana shirka to wannan shikenan sun raba tsakanin ya raba kansa da Allah subhanahu wa ta'ala ya ja layi tsakaninsa da Allah Allah ba zai waiwaye shi ba to shi wana shirka yana bauta masa wa yuhibbuhu yana son sa wato so na ƙoruruwa yana fifita son sa akan duka wani abin so wa yaghdabu lahu yana fushi domin sa annabi yana cewa man ahabba lillah wa abghadha lillah wa ata lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman wanda zai so dan Allah zai ki dan Allah zai bayar dan Allah zai hana dan Allah annabi ya ce to ya cika imaninsa imaninsa ya cika cip cip ne zai samu wadannan sifofi ya bayar ya yi soyayya dan Allah ya yi soyayya dan Allah ya yi kiyayya dan Allah ya bayar dan Allah ya hana dan Allah to wannan annabi ce ya cika imanin sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake fada kamar ne cikin hadisin Anas sahihaini thalathun man kunna fihi وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما أن يعود في الكفر بعد إذا نجاه الله كما يكره أن يقذف في النار أبو بوا أكدوا يسك كثن شيء تعرر الشيء يسف وانت للصوب النبي يشيط وانا ياسا مؤدنا إيماني yanzu Allah da manzansa su ya fi so sama da wasu ba su ba sama da komai ba su ba soyayyar Allah da manzansa zama ita ce a ƙoduruwa sannan ya so mutum dan Allah sannan ya kyamaci komawa ga kafirci bayan Allah ya tsirar da shi kamar yadda ba zai so a jefa shi wuta ba kaga duka abin yana koma zuwa ga soyayya soyayya sai ta zanto ita ce ga Allah da manzonsa ita ce a ƙoruruwa ya zanto ko wani zai so shi saboda Allah da manzonsa ya zama dukkan wani abin da yake shi yanki san Allah da manzonsa kuma ba zai so shi ba zai so wannan abu ba wayar zalahu yana yarda saboda wani wato ba Allah ba Allahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu kanu mu'minin Allah da manzansa ya fi cancanta su yardar da shi in har sun kasance mu'mini ka nemi yardar Allah ba ka nemi yardar wani ba da fushin Allah ka nemi yardar Allah ko duka duniya za a fushi da kai in ka samu yardar Allah ka gama samun arzikin duniya da lahira wa yahlifu bismihi yana rantsuwa da sunan Allah ba a rantsuwa da sunan wani sai Allah من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت حديث عمر بن الخطاب نبي لا تحلفوا بآبائكم كذا قولن تسي لإيايكم من كان حالفا وانا دك زي رنتوا فليحلف بالله قولن تسي لالله او ليصمت كويشو ما اعلن سوا ده وانا سي الله من حلف بغير الله فقد اشرك وانا دي رنتي لوانا الله يشرك تشي وانا سبو لشرك السا in ya tashi rantsuwa ba zai yi da Allah ba sai ya yi da wani abu ba Allah ba wayanzuru lahu kuma yana bakance ga wannan abun na abun bautarsa ba Allah ba Allah kadai yake wa bakance ce yufuna bin nazri suna cika bakancen su ba a zuwa a yi wa wani aljani ko wani annabi ko wani salihi bakance kamar yadda yake faruwa ga waɗanda suke zuwa ziyartar wasu kaburbura na mutanen da suke ciwo wasu waliyai sai a je a kai musu abin bakance a kai ma wani raƙumi a kai ma wani sa a kai ma wani kosasshen rago ko a je a kai kuɗaɗe ko gwalagwalai ce an kawo masa ana neman wani alfarma a wajensa ko dai ya bada arziki ko ya bada lafiya ko ya bada ƴaƴa ko wani da ya ɓace ya dawo da shi wannan yana nan yana faruwa a ƙasashe na musulmi da dama an maida wasu kaburbura gurin kai dukiya masu tsayuwa masu tsaron waɗannan kaburbura sun yi kuɗi sun zama manya-manyan attajirai da kuɗaɗen mutane da suke kaiwa dodo-dodo haka ake layi daga ƙauyuka mutane su koro dabbobi za su kai wa wali wani za su kai wa Ahmadu al-Badawi saboda suna da buƙata a wurinsa ɗanta ne ya gagare ta yana ɗan shaye-shaye yana ɗan ɗauke-ɗauke sai ta ɗauki akuyarta ko kuma wani ɗan ragonta da kiwata sai ta kora ta can wai za ta kai wali Ahmadu al-Badawi saboda ya taimaka ɗanta ya gyaru ko tana ta nema wa ɗanta makaranta bai samu ba saboda haka sai ta tafi can ta kai masa wai don ya samu makaranta in Allah ya so jarrabarta sai ya samu makarantar a shekarar shikenan ta kamu duk lamuranta kuma nan za ta haihuwa ce menene nan za su ta kwaso ma wasu ta kawo su to wannan haramun ne wayuwali fihi wayuwali fihi ya so dan shi ko ya ƙi dan shi wanda mun yi bayanin wannan الموالات والمعادات وانا انا هيني اكن شانن اوبنجي اكن الدينن الله كسو متين دان الله ان كما ذاك ايش كيش دان الله to wadannan sune sifofi guda shida da Allah ya ambata na wannan da aka ce a jefa shi cikin wutar jahannama cikin azaba mai tsanani ko dai daga cikin wadannan sifofi kadai ta isa ta sa a jefa shi cikin wannan azaba mai tsanani ballantana kuma ya hada wadannan sifofi gaba ɗaya guda shida Allah ka tsare mu lokaci ya yi za mu tsaya nan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada na kuskure ko yake ya fi mana sallallahu alaihi wasallam ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.